daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za ki kama mu kai tsaya zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara da madaniya da kuma dalol sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na boahausa.com Masuraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya ko makiyar muka sake dawowa a shirin mun hantsi cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana irin nasarorin da Najeriya ta samu a yakin dumamar yanayi sai kuma maimaitin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku daga nan kuma sai shirin jaridan kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayi da kuma masuraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma duk wannan sai mun fara da jinjikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu wa baya ko makiri Mai bincike na musamman Robert Mueller ya bada shawara kada daure Michael Flynn a gidan yari a lokacin da yake bayyana irin taimako da tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara akan tsaron kasa yayi wa binciken da yake yi akan yuwar katsalan da Russia ta yi a zaben shugaban kasa shekarar 2016 Flynn da ya amsa laifinsa na yi wa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ƙarya game da hudansa da jakadan Russia a nan Amurka Sergey Kislyak ya kuma yi bayanan ƙarya a lokaci da dama akan wani aiki da yayi na biyan buƙatar Turkiya a wata ƙarar da ya shigar a kotun tarayya da yammacin jiya talata Mula ya ce Flynn da ya bada muhimman bayanai akan hulɗan tsakanin kwamitin karɓar mulki na Trump da kuma jami'an gwamnatin Russia an yi tunanin ƙara waɗannan bayanai a cikin takarda amma kuma takardun na cewa dangane da muhimmancin waɗannan bayanai game da binciken da ake ci gaba da gudanarwa dole ne a saka yasu Mula ya faɗa a cikin ƙarar da ya shigarwa kotu cewa ganin irin gagarumin taimako da Flynn ya yi wa binciken da halolinsa da kuma shekaru 33 da ya kwashe a cikin aikin sojan Amurka ciki har da zuwa fagen daga yana ba da shawara kada a yanke masa hukuncin zaman gidan yari. Daruruwan mutane ne suka cika makil wurin duban gawar tsohon shugaban Amurka John H.W. Bush da aka lullube da tuta a zauren majalisun tarayya a jiya talata wani guda kafin jana'izar da kasar za ta yi wa shugabanta na cikon 41 a yau Laraba. A cikin masu ta'aziyar akwai talakawan Amurka da waɗanda suka taɓa aiki ƙarƙashin marigayi Bush da shugabannin hukumar leƙen asirin ƙasar na da da yanzu. A cikinsu akwai tsohon shugaban masu rinjayi na majalisar dattawa kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Bob Dole wanda aka kawo shi a cikin keke. Sai dai mai kula da shi ya taimaka wa Dole mai shekaru 95 ya girmama takuran aikinsa a yaƙin duniya na biyu. A wata ganawa a gidan baki na shugaban kasa da ke tsallakin fadar White House shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania sun miƙa sakon ta'aziyar su ga dan marigayin tsohon shugaban Amurka na cikin 43 George W. Bush da uwar gidansa Laura Bush da ma sauran iyalan gidan Bush. A daren Litinin shugaban Trump da uwar gidansa sun halarci zauren majalisun tarayya inda aka ajiye gawar Bush. A hali da ake ciki kuma a jiya talata wasu jigajigan majalisar dattawan Amurka sun ce akwai kwararren shaidu da ke tabbatar da yarima mai jiran gado a Saudi Arabia Muhammad bin Salman shine ya shirya kisar dan jaridan Saudiyyan nan a cikin ofishin jakadancin Riyadh da ke Istanbul kana suka yi watsi da kalaman Trump cewa bai gamsu da batun dora laiwar yariman laifi ba. Shugaban kwamitin hudan kasashe na waje a majalisar dattawa kuma dan Republican Senator Bob Corker ya faɗa wa manema labarai bayan sauraren bahasi daga daraktan hukumar leƙen asiri Gina Hospital wanda ta ce masu binciken Amurka sun samu bayanai akan kisa da kuma yayyanke gabobin Jamal Khashoggi a ranar 2 ga watan Oktoba inda shi Bob Corker yake cewa yariman da idan ya bayyana a gaban masu taimakawa alƙalai su yanke hukunci to shi ma za a yanke masa hukunci cikin dan karamin lokaci da bai fi minti 30 ba. Wani babban sanata na Republican Lindsey Graham da yake wakiltar Carolina ta Kudu ya ce lallai Saudiya babbar kawan mu ce da zamu tsare alakan mu da ita amma kuma ba ta kowane hali ba ya ce zamu yi wa matsayin mu a duniya da tsaron kasar mu lahani idan muka kyale yarima ba mu dauki mataki akan sa ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo tana cikin tsananin fama da barkewar cutar Ebola, inda aka samu labarai 420 a gabashin kasar wanda ke fama da tashin hankali da kuma mace-mace mutane. Barkewar cutar na yanzu kuma na cikin 10 a kasar ya bambanta da waɗanda aka saba gani a baya, saboda sama da kashi 60 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar mata ne. Sama da mutane 400 ne aka same su dauke da kwayar cutar Ebola tun cikin watan Agusta, wannan ne kuma lokaci mafi muni da na biyu da aka samu a tarihi, bayan Ebola ta kashe sama da mutane 11,000 a Afirka ta Yamma tsakanin shekarun 2013 da kuma 2016. Wannan ne dai karo na 10 da makekiyar kasar ta huskanci barkewar cutar Ebola tun cikin shekarar 1976, lokacin da aka fara samun bullar cuta a Congo.
Baba ya kuma kirke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana wa duniya irin nasarorin da kasar sa ke samu a yaki da dumamar yanayi da kuma irin gudunmawar da Najeriya ke bukata domin karin daukar matakin tunkarar sauyin yanayin da muhalli a kasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da mai bayar shugaban shawara na musamman Malam Shehu Garba Shehu.
Kana maganin jini da me ya gabatar a wannan taro? Banda kikkiawar fahimta da ya kawo na abubuwan da ke faru mu a nahiyar da suka shafi waɗannan abubuwa, shugaban Muhammadu Buhari kuma ya kawo magana ga su manyan ƙasashe na duniya masu arziki. Lalacewar yanayin nan ya faru ne saboda irin aikace-aikace da suke wajen masana'antu da sha'anin sufuri da wutar lantarki, ta hanyoyi da yake rarake ko yake cinye wannan kariya da Allah ya ajiye take tsakanin sama da ƙasa. Wannan rariya da suka buɗe, wannan kofofi da suka buɗe, yasa zafin rana yake daɗa shigo mana yana da dumamai yanayi, su suka ci muryar abu. Saboda haka shugaba Buhari na cikin shugabannin da suke matsin lambar ga masu arziki a duniya, cewa to ko da kuka kawo lalacewar yanayin nan, sai ku kawo kuɗi da za a zuba a wani asusu na musamman za su taimaka wa ƙasashe irin namu waɗanda suke tasowa, waɗanda lokacin da aka yi ɓarnar babu su, amma kuma yanzu illar ta zo mu ma ta shafe mu.
Idan shugaba Muhammadu Buhari yana buƙatar tallafi na kuɗaɗe domin shiga jerin ƙasashen duniya da za su yaƙi mamar yanayi, shi idan kuɗin nan suka samu me da me Najeriya za ta yi domin ta yaƙi matsala ta dumamar yanayi, duk da kuwa ƙasashen waje masu arziki su suka fi gurɓata yanayin da Najeriya ta shafu ita ma?
Tuma kafin ƙasashen nan masu arziki su kawo gudunmawa, shugaban Muhammadu Buhari ya kawo bayanin irin matakai da gwamnatin Najeriya take ɗauka don kyautata namu, ba da gudunmawa tamu don farfaɗo da yanayin da aka lalata. Wannan kuma ya shafi hanyoyi da irin na ƙarfafa dokoki da kuma wasu manufofi na gwamnati, sababbi wanda aka fito da su waɗanda za su sa a maganin fitar da irin kamar iskar gas da take ɓarna ga yanayi ko kuma take rarake wannan kariya tsakanin rana da mu ƙasar da duniya. Idan aka samu kuɗaɗe na gudunmawa, mu a kan irin matakan da muke ɗauka muna ganin za mu rage irin fitar da iskar gas da ɓarnar da muke yi mu kanmu a ƙasar Najeriya da kaman kashi 20. Idan muka samu gudunmawa ta ƙasashe masu arziki, za mu cimma kaman kashi 45% na maganin wannan.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ke kan tawagar shugaba Muhammadu Buhari a ziyarar aiki da ya kai Katowice ta ƙasar Poland domin halartar taron duniya na canjin yanayi ko kuma dumamar yanayi. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Umar Faruk Musa kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waƙar da ke bisa inji.
Jawabin aure lami da farko Allah ne gaba, sannan aure na biye mazan Allah na biye ta uwa da uba ko su na biye. Shiwakin komai in kun tuna daɗa Allah na makala mu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida an an yi fada do annabi do Allah a ba sauran fita to amma in amibiya wata kila gidan da munafukai abinda mai gida yi aje a fada ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abinda uwar gida ta yi aje a fada ma mai gida sannan shi ba ya bincike ka san ba a kwana bakwai sai kaga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo kin baya kin rabuwa ta zo kiran amalan ke naki ne ki kwashe kayan kin jiya ki kai can a gidan naku a san maki daki dan kadan kin sa kayan sallan kwashe sannan wasu ma sun mokade kana wasu kansun tasgade bigida ba laifin sa ba kin ga ke ma ba laifin ki ba in gulma da makircin tsiyama san raba sunna rabbana don mutaru mutsin tsine musu don mu ce musu Allah ya isa da can kina ku gidan miji rigan sawa sai zanin daurawa shi zai cin takalma shi zai tuwan dawa in zaki ci sannan sakwara in zaki ci tuwan shinkafa kin jiya mutukar in dusun zaki ci mai gida ai tanadi duk a taskar Allah za ku ci to yanzu da baki da mai gida wannan abu duke zaki
to na kai ki Allah ji kan gwaro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agwamu na cewa karfe 3:12 na ce Allah ya ji kan dan maraya to mun gode jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na kwarma da duk wani da ya saci dukiyar al'ummar kasar inda har majalisa ta amince da kudurin doka da aka gabatar mata wanda daga baya ya zama doka bayan kwashi lokaci mai tsawo ana tattaunawa akai dokar na dauke da shuruɗa masu yawa da suka hada da wanda za ta kare wanda ya fallasa akan kudaden da aka tabbatar na sata ne da kuma sharuɗan da za su bayar da damar daure mutum idan ya kwarma tukan ƙarya an dai kafa wannan doka ne domin karfafawa 'yan Najeriya kwarin gwiwar fitowa su sanar da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa duk wasu ayyuka da suka shafi boye kudade da sace-sace da yi wa ƙasa zamba an kuma yi wa duk mutumin da ya fallasa wani da ya kwashi kudin gwamnati ya boye kuma aka gudanar da bincike aka tabbatar da gaskiyar lamarin da kwato kudaden to za a baiwa mutumin da ya fallasa ladan kashi 5 cikin 100 na kudin da aka samu kasancewar irin tasiri da wannan shiri yayi a makon da ya gabata mun ji daga bakin mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Mallam Garba Shehu yana faɗa mana cewa saboda irin tasirin shirin har shafin yanar gizon da aka samar don mutane su riga kai tsaye gumi ta lalace saboda irin yawan mutanen da take samu wani abu rashin jinadi kan batun shine mutane kan kawo mana korafin su kan fallasa irin waɗannan kudade ko ma sanadiyar samu makudan kudi amma wa'in ma ba sa samun ladan ko kuma su shiga wata matsala mutum na farko da muka fara duba batun sa shine Dr. George Ubu wani ƙwararre mai bincike na musamman wanda ya ce ya gano kudin gwamnati fiye da naira biliyan 400 amma bai samu ladan fallasa da aka alƙawarin bashi na kashi 5 cikin 100 ba duk da yake dai shirin ciki da gaskiya yake hira da Dr. Ubu da harshen turanci kasancewar baya jin Hausa amma mai taimakawa Ubo nan musamman injiniya Magaji Muhammad shine ba mu labarin abin da ya faru a makon da ya gabata ko muka alƙawarin kawo mu ƙarashin hirar da muka yi da shi ga kuma ƙarashin tattaunawar
bari ma mu gane dalla dalla mana shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu shin kudaden nawa ne bangare ne kun yi bincike su waye ne suka je suka adana ko suka koyi waɗannan kudade a waɗannan bankuna tare da kuke magana
yawa waɗannan kudade dukkan ma'aikatan gwamnati ne daga NNPC zuwa Port Authority da sauran agencies din gwamnati daga nan ne amfani da na'uransa na computer ya binciko wannan abubuwa da sauransu da shi ma da consultants sun suka hadu a cikin bankunan tarar na a cikin kwana 27 Allah ba sa'a suka gano kudaden da aka sace wa gwamnati yake fatan shugaban kasa ya sa baki a gaggauta dawo gwamnati da kudin su, shi kuma a bashi kudin sa na 5% on 3.6 billion naira.
Amma kafin mu fara wannan hirar da kai, dazu naji kamar kuna wata tattauna cewa ma akwai lokacin da har aka zo aka kama shi.
Akwai lokacin da aka kama shi saboda bankuna kansu a lokacin ba su nemi bashi haɗin kai ba, shi kuma ya nuna cewa shi kishin ƙasa yake gabansa, suka yi da shi ya ki karban wannan abu, so daga ba suka bi ta ba
ya ki karban wani abu.
Sun nemi su haɗa baki da shi, su baya cin hanci ya bar aikin da aka sa shi, ya ce shi baya da ƙasar da tafi ƙasarsa Najeriya, shi mai kishin ƙasa ne saboda kansa, ƴaƴansa da jikokinsa, don haka shi ba son kwabansu aikin ƙasa zai yi.
Baka fayyace mana ba yaya aka kama shi, kuma misali a ce mutum ya gano irin waɗannan kuɗaɗen ko da ba a bashi ladansa ba, me kai kuma ga za a zo a kama shi?
Ba an kama shi, aka ji aka bincika mutum ne mai gaskiya, aka sake shi, aka kuma bashi hakuri da sauransu, aka bincika kuɗi sun amsa kuɗinsu, aka ce minista ta gaggauta biyan hakinsa 23.6 billion naira, har yanzu ba ta biya ba, yau wata 8 da kusan sati 1 kenan.
Shin yanzu yana bin haƙƙi biyu kenan, haƙƙin ladansa da kuma cin zarafinsa da aka yi na kama shi ko yaya?
Batun kama shi an bashi hakuri, kuma ya hakura shi mai kishin Najeriya ne tunda an fahimci aikinsa na gina ƙasa ne da sauransu, shi a biya shi hakinsa na 23.6 billion naira sai yanzu, saboda ƙarfafa sauran jama'a gwiwa, domin shugaban ƙasa mai adalci ya biya duk wani ɗan Najeriya aikin yi, tunda kana da lada na kashi 5% ga duk wani bara da ya saci kudin gwamnati, kuma ko da gidanku ne aka sata ka fallasa za a baka wannan. Kaga barayi yadda suka yi a Najeriya kenan, duk wanda Najeriya an bashi aikin yi.
Barayi ko waɗanda ake zargi dai da cewa sun dauki kudin gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba.
To waɗanda ake zargi sun dauki kudaden gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba, don haka duk wanda Najeriya in ya bi hagudama ba zai tafiya mai nisa ba, zai iya kawo mutum ɗaya biyu. Kaga in ya samu 5% abin da wannan ya tara da ake zargin, to ba ƙaramin kuɗi ba ne.
Dai injiniya ka duba, mutum ɗaya a bashi ladan naira biliyan 23 daga kuɗin Najeriya, wannan kuɗin hankali zai iya ɗauka?
To ai kuɗi ne kamar a fasa ɓuki ne, da a wancan gwamnatocin ba yadda suke dama. A su ma'aikatun gwamnati bayan account na gwamnati suna da kuma account nasu, amma sai su haɗa da sunan gwamnati, sai su rinka bincina suna ta abinsu da sauransu. Da gwamnati mai adalci ta zo ta Babu Buhari ya ce duka waɗannan account da ake da su baki ɗaya haɗe su account guda ɗaya, wanda duk abin da zai shiga ana gani, duk abin da zai fita ana gani bisa ga adalcinsa. To bisa ga wannan dama bankunan su kansu bankunan kasuwanci daɗi suke ji, ana haɗa baki da su ma samu abin da suka samu, aikatun jami'an gwamnatin samu abin da suka samu. To da wannan gwamnatin zo aka haɗa komai a wuri ɗaya, ba sa samun yadda suke so, shi yasa suke kafan baya wajen kokari a mai da kuɗin zuwa TSA.
Azu ka ce har ma ko rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa, ta ina kuka tura wannan takardar?
Takarda mun rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa ta Office Chief of Staff, a rubuta ɗaya biyu, har yanzu ba mu ji komai wajen shugaban kasa ba.
Ya nuna kuna da tabbacin cewa shugaban kasa yana da wannan labari tunda wasiƙa kuka rubuta masa, kuna jin ya karanta wasiƙa ce ya aje ko wani tunani kuke yi?
Kodayake Office babban shugaban kasa babban office ne, ko da bai samu kai tsaye ba, jami'ansa mai yiwuwa sun samu.
Ai, wannan za a iya cewa kaga shi wannan aiki da yana harkar kwarewa na ta na'ura mai kwakwalwa da waɗannan makudan kuɗaɗe da ya gano kuɗaɗen, ka nuna ma kamar ai har yanzu suna ma cikin bankunan nan suna zaune.
Kuɗaɗen duk suna na a bankunan, ba a mai da su TSA ba har yanzu. Mu addu'ar mu a mai da su account na bai ɗaya na TSA. Ba a mai da su gwamnati za ta amfana da biliyan 450. Wannan biliyan 450 kusan kudaden da ake raba jihohi na watanni ne. To me zai hana gwamnati ta gaggauta maidawa kudade zuwa TSA domin ta rage wa kanta zafi, tana cewa babu kudi, ga kudade kuma a kwance, me yasa ba za a maida ba? Shi wannan ban Allah Dr. George Uba kuma dai aiki tukuru ma Najeriya, saboda kishin kasarsa a biya shi commission ɗinsa.
a duk Najeriya waye ne ya taba yin aiki ya samu irin waɗannan makudan kuɗaɗe da kake magana injiniya Magad? Najeriya nan fa ƙasa ce ta wajen mutum miliyan, yanzu ana cewa an doshi 200 fa.
Tun da aka yi Najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba a cikin kwana 27 ya aiki tukuru ya sama Najeriya kuɗi biliyan 473 da ƴan kai, ba ai wannan ba. Har ma'aikatar EFCC yawan shekarunta da sama da shekara 10 ba ta iya sama gwamnati wannan kuɗin ba. So don haka Dr. George Ubo abun yabawa ne ƙasa, kuma irinsu ne ya kamata a nemo a ba su lamban yabo.
Injiniya Magaji Muhammad Yaya, mun gode ƙwarai watakila sai mu sake tattaunawa in Allah ya yarda a wannan hirar.
To godiya nake.
Makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya, kuma da yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da haƙƙin hakan ya rataya a wuyansu. Yanzu a madadin Nasir Adamu Alhikaya, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu na wannan makon da jaridar Kamaru Info an rawaito mana cewar Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Philemon Nyang ya kira taron gaggawa na ministocinsa kan janye gasan cin kofin nahiyar Afirka da kungiyar CAF ta yi wa kasar Jamhuriyar Kamaru a shekarar 2019 na baɗi, anda ta ce kasar ba za ta iya hada gasar ba amma za ta yi mata alƙawari na shekara na 2021. Sai kuma jaridan Kamaru Tribune anda ita kuma ta rawaito mana cewar Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da jakadan ƙasar Amurka mazauni a birnin Yaounde sun haɗa hannu wajen buɗe wata katafariyar asibiti wanda ƙasar Amurka ta tallafa wa ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta gina a birnin Yaounde domin inganta sha'anin lafiya a faɗin ƙasar. Jaridar Emergence kuma ta gulmata mana cewar bankuna guda huɗu ne na ƙasar Jamhuriyar Kamaru mallakan 'yan kasuwan ƙasar suke neman farfaɗo da tattalin arzikinsu, kasancewar sun zuba hannun jari har miliyan 120 na sefan kuɗin Jamhuriyar Kamaru da masu cigaba da gudanar da ayyukansu. Sai jaridan Esengen anda ita kuma cewa ta yi shugaba biya ya bawa jami'an tsaron ƙasar damar su gudanar da ayyukansu na babu sani babu sabo akan dukkan wani waɗanda suke ganin cewa ɗan ƙungiyar ta'adda ne a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridan Nouvelle Expression kuma ta ce da mana cewar Mustabiya ya ce tsagerun 'yan aware da maharan Boko Haram ɗan juma ne da ɗan jummai, sabila da dukkanin su hukunci ɗaya ne za a yi musu a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai jaridan Anadot anda ita kuma cewa ta yi cikin ministan wasanni Ismaila Bidinkot na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya ɗori ruwa tunda aka janye wa ƙasar gudanar da gasan cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda ƙungiyar CAF ta ce ƙasar Kamaru ta gaza a duk wani ɓangare a faɗin ƙasar. Sai jaridar Le Jour anda ita kuma ta hango mana cewar hukumar tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta ɓangaren zaratan sojojin ƙasar na BIR suna ɗaukan sababbin matasa har su 2,600 domin ganin ta inganta matakan tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya. Sai kuma jaridar Le Message anda ita kuma babban labarinta yake mai nuni da cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta jawa masu safaran itace kunne kasancewar su daina safarar itatuwan da ta hana fitar da su daga faɗin ƙasar. In ba haka ba, duk wanda aka kama shi da wannan itacen zai fuskanci fushin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Realite kuma ta tsegunta mana cewar ɗan babban shugaban ƙasar Kamaru Frank Biya ana rede-reden cewar shine zai gaji kujeran mahaifinsa nan gaba kaɗan, kasancewar shugaban yana fama da waɗansu matsaloli na rashin lafiya, in ji jaridar. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar The Guardians anda ita kuma ta ce irin shawarwarin da masana suke ba wa Mustabiya kan inganta tsaro a ɓangaren 'yan awaren ƙasar shugaban baya amfani da wannan shawarwarin, haka shine ya sanya ƙasar wankin hula ya kai ta dare ta ɓangaren tsaro. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awul Garba, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana.
Okay. Assalamu alaikum jiran radio Amiriyar Amurka, sunana Gambo Barau Fatoskun, kuma kasuwa a garin Fatoskun. A yau na so na fara da yabo da jinjina da mai girma gwamnan Alhaji Ibrahim Gaidan. Yabo gari ya zama dole a bisa irin kokari da yake wajen garin ya biya albashin ma'aikata a kan lokaci. Gaskiya mai girma gwamnan Alhaji Ibrahim Gaidan abin alfahari ne, abin ayaba mazari ta wajen biyan albashi.
Salamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika, sunana Dan Asabe Mai Fata Yauri. Alal hakika ina ganin hanyoyin da za a bi a taimaka ma gajiyayyu ko in ce nakasassu a Najeriya shine, ko kuma in ce a arewacin Najeriya, saboda wannan matsala ta fi kamari ne a arewacin Najeriya. To hanya guda ce tilo, sai shugabanninmu da masu hannu da shuni sun yi koyi da takwarorinsu na kudancin Najeriya. Abin da yasa nake haka shine, akwai Ibo Makahu, akwai Ibo Kuturu, sannan akwai Bayarbe Makahu, akwai Bayarbe Kuturu, amma ko ɗayansu babu wanda kake ganin suna bara sai yan arewacin Najeriya. Menene dalili? Saboda su shugabannin kudancin Najeriya sun kula da su, sun kare musu haƙƙinsu.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garfashe da karbar kuma ta Baligiya Taraba tarayyar Najeriya. Alal hakika kamar yadda wannan rahoto naku na Maiduguri, wadda waɗansu manoma bayan sun gama noma za su yi girbi, ko ma sun fara girbi, Boko Haram suka ƙona musu, wannan abin takaici ne. Kuma muna kira ga gwamnati da ta tallafa waɗannan bayin Allah da sun su samu yadda za su yi, da kuma fatan gwamnati za ta tsaye wajen lalata waɗannan mutane ba ta gari, ƴan ta'adda masu halaka jama'a da dukiyoyinsu a magance su baki ɗaya.
Magana kuma da duke sai da sabo da ta kala da kuma ga su ta kungiyar mai sulhu. Sun ga shi nan dai game da kisan shi, gaskiya ta hawaye halinsa. Dama mu wanda muke zargi shi ne Yariman Saudiya bin Salman Yariman na kiran Kado, kuma ba a taɓa da fanci game da aikin al'adama ba, dan fanci na take mace irin wannan kisa da ake. Saboda haka mun san gaskiya za ta halinta, ba ta mu shi ne lalle a ɗauki mataki.
To madalla, muna godiya ga wanda suka samu damar aikowa, wanda sai a cigaba da aikowa mu, kuma za mu cigaba da saka muku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karan a takaice.
Wakilan Burtaniya da Faransa da kuma Amurka sun bayyana damuwarsu a Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata akan wani gwajin makamai ballistic masu cin matsakaitar zango da Iran ta yi a ranar Asabar. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa gwajin makamai da Iran ta yi na kwanakwanan nan yana da hatsarin gaske, amma kuma bai zo da mamaki ba. Amurka dai ta yi taiwa duniya kashedi game da aniyar Iran na tada fitina a gabas ta tsakiya da kuma bijirewa dokokin ƙasa da ƙasa. A ranar Asabar ba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi Iran da rashin mutunta kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ya yi kira gare ta ita Tehran ɗin kada ta sake yin irin hakan. Mai bincike na musamman Robert Mueller ya bada shawara kada daure Michael Flynn a gidan yari a lokacin da yake bayyana irin taimako da tsohon mai bawa shugaban kasa shawara akan tsaron kasa ya yi wa binciken da yake yi akan yiwuwar katsar London da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016.
To madalla, masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ko kuma na shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatarwa, sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan Matayo Malama Zainab Abdulrahman. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake haduwa insha Allah.